gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Shirin yau da gobe yana kasar Kamaru, kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai wannan Sa'adu za ta gabatar mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa, don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan jage ku in barku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimunatu Sadu. Maimunatu gare ki.
Masu sauraronmu, ina jinjina muku da kasancewa da kuke yi tare da mu a kodayaushe cikin shirin yau da gobe. Da fatan kowannenku na cikin ƙoshin lafiya. Yau dai batun da za mu tattauna a kai ya danganci mata ne, game da al'adarsu na wata-wata da kuma yadda ake tsafta a yayin wannan al'adar. Amma dai kafin nan za mu saurari Malam Awal Shehu, wanda zai kawo mana ɗan taƙaitaccen tarihi inda aka samo asalin al'ada, duk da cewa magana ne da mutane suke yi. Amma za mu ji gaskiyar maganar daga bakin malam, sai kuma bakinmu da na gayyata game da wannan tattaunawar da za mu yi game da al'adar mata na wata-watan. Sai kuma Dr. Kasim, babban likita a babban asibitin Hospital General na Douala, wanda shi kuma zai kawo mana haske game da wannan maudu'in din. To da farko dai, kamar yadda na fara bayani, Imam Awal Shehu, shi tarihi game da asalin al'ada mecece gaskiyar maganar? Saboda muna jin cece ku ce da al'umma ke yi a kodayaushe, ko kuma mutane suna yawan maganar cewa batun maganar zancen al'ada ya samo asali ne a lokacin da Nana Hawwa'u ta dau itaciya da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu a gidan aljanna, inda ta ba wa Annabi Adamu, inda shi ma ya ci dai ya zama masa wannan kwallo da ke makogoransa, sa'annan kuma ita kuma da ta ci sai ya zama mata al'ada. To shi yasa muka ce mecece gaskiyar maganar malam?
To gaskiya ƙarya kusan tarihi, dama kullu haka shi yake. Ko ka dauka gaskiya, ko dauka ƙarya, indai ba ta bari hadisi manzon Allah ko kuma Qur'ani Allah ya bayyana akai, ina fata fahimta. Amma dai maganar itaciya tana nan, shi haila sanadiyan ne cin wannan itaciyar da aka haila ya fara zuwa, ko kuma dama Allah ya halice shi? A dama halittan Allah ne tun farko, halitta ne Allah ya halice shi. Dama mata duk wata rana su dinga haila, saboda dinga wanke musu mara, yana wanke musu mahaifa kuma da shauransu. Amma haka namiji ai shi bai yi, halitta ne gaskiya, ga faɗi halitta ne Allah, wanda Allah ya shafe shi gabata, duk wata da su dinga yin abinsu. Shi sa aka saka maka kan cewa wato mace idan aka sike ta za ta ga jini uku, shine wata uku kenan, masu yin wata-wata. Akwai mata masu yin haila sau biyu a wata ɗaya, to za su yi sau uku, in kuma na mutuwa ne za su yi wata huɗu da kwara goma. Wannan shine ala kulli halin.
Malam, a wani lokaci kuma an samu maza da suke kyamar mata a yayin da wato suke wannan jinin hailar ɗin, amma kuma zuwan fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ba bai cancanta a ce an kyamace wato mace yayin da take haila ba, sai dai ya nuna tsarin da za a bi a wajen wato ainihin kare jikinta ko kuma tsaftace wannan jikin nata. Yaya dai lamarin ya kasance?
Wannan haka ne, kafin zuwan musulunci Yahuda a basa ya sunan shi basa ma'amala da mace tana haila. Hasali ma suka yi masa ɗaki can bayan gida, ɗaki can bayan gida kamar yadda lokacin hailar mace ne, sai a kai ta can tukuna, sai ta gama hailar take da cikin mutane, ba sa cin abincinta, ko da ruwa ta ba fara sha ba, kai ko da ta cin harun ta mika wani mijin ta bare karba ba, ina kyamanta ko kazanta ce. To shine Allah yake cewa ko ayi suna tambaya gaba da mata masu haila Allah ya ce ku lu wa'aza ku ce musu yi kazanta ne lokacin da suke fitan haila nan fa ta dalilin safi makida amma yace ku ne sanci matan kura cikin haila mai nisantar da aka ce nan ba waya kore su bane wajen mu'amala ne wajen mu'amalan ku aure shine da zan nisance su shi ma sai manzo Allah ya fassara mana mu'amala yace dan mata mai suna haila ba waya ka gudu bane ko ka koma da tawanta ko kai ku gudu ka koma daki ko ka tura tawanta daki ko kana falo tura cikin uwar daka ba haka kace ba za ku zauna gado daya za ku ci abinci kwano daya za ku sha ruwa kofi daya tunda ba cuta bane da yake ka ake kama shi ina fata fahimta abin da ake magana kurin mu'amalan aure shine manzala ga cewa abin da zaka yi abin da yake sama daga cibiyanta kana da iko da wannan wajen zuwa sama abin da ka daga cibiya zuwa sama za ka yi amfani da shi wannan Aisha saka haka ta faɗa ta ce idan na haila ina daura kwarjin laira manzala na abin da ina wasa da abin da ya cibiya na zuwa sama amma abin da ya cibiya zuwa kasa kuma ba taɓawa shi sa ga cewa da fata tudun lissafin mahaida kuma sai ta mata suna cikin haila wannan shine to kaga musulunci ne zai kace idan mace ga mahaila akwai wankan da aka tsara mata shine ake wanka kamar wankan jinaba shine wankan jinaba shine wankan haila shine wankan ko juma'a duk dai shine amma niyya ne kurin ta bambanta wannan shi to kaga haka ne saboda haka idan mace na haila ba guje mata ake ba kyaranta ake ba kyamanta ake ba dan ba cuta bane da zai kama mutum a'a sai dai kuma mace tana haila ita ma ta dinga tsada ta tsafta ya ba ta tsafta da akwai ne da wata jini zaka ji na karni misali to kuma ka ga ba ta iya gyara cikin ta ba da mata wuce kusa da kai sai ka ji tana karni to haka gane ma cewa tana haila wata ma zaka zo da ita gida za ta haila har ta gama haila ka tamma tana haila ba to zaka taba jin wannan ma hamamin karmin karnin ba zaka taba jin wani abu dai haka ne wani abin na rashin dadi ba kaga ni ko saboda tana zafta cikin ta ta yi ko ta san bintike ina fata da sannan kuma an gama kuma yana da kyau a samu tattalin miski a saka a cikin farji da su auduga a goge gaba da shi
a ilimi yana wurin mata a raya suna wurin mata na da gurguro yana wurin mata a riya tana wurin mata a riya sai tana wurin mata zumunci yana wurin mata a riya sai wurin mata kowa ya raina ga tumar wani to ta sabai mutunta ba a riya
zai masu sauraro ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar mu za ta kasance da wannan manyan bakin namu da Hajiya Salamatu mai akwai wanda ta gajiya ta gayo wanda za ta yi mana batun magana al'ada a zamanin da sannan kuma muna tare da matashiya malama Habiba da ita ma za ta yi mana bayani kan wannan to bakin mu ina so na ji daga bakin ku kowa ta faɗa min a wani shekara ne ta fara wato ganin al'ada
a maganan gaskiya kin san wato rayuwa na kunya yana cutar mutane ko kuma ya cutar da mutane da dama
haka
ne a zamanin da din wasu yaran ba sa faduwa a gidan iyaye wasu a gidan mazajen su suke faduwa to idan Allah kuma ya hada ka da tagari don wani zubin ma ba makishiyance za su nuna maka yadda kake gyara jikinka ba wani gidan iyayen miji ne kana cikin wasan tsalle-tsallen ka sai ka ji kawai wani abu ya fara fita a jikinka to daga wannan lokacin sai ki ga ko uwar miji ko wayar miji sai ta ce miki yau kin fara girma fa yau girma ya hau kanki sai ki sama mai ake nufi ma da girma
da wannan girman ba
kanki ba saboda a wannan lokacin da kika fadi nan sai ce to yau kin zama mace wato wannan magana dai kin kawo magana akan mutanen da yaya suke ya suka dinga gudanar da
wannan abun a kuna hira da iyaye yayin da wannan lamarin ya same ku kamar yadda kika cewa wani lokacin ma ba a gidan ku kuke faduwa ba a gidan aure ne kuke faduwa
haka ne wato maganar da take nan akan wannan maganar ita ce maganar rashin hira da yara yana kawo matsala babba saboda ainihin shi mutumin da yana da wani kunya wanda kunya ike kunya ta cuta don kunya yana cutar da kai baka san yadda za ka yi ka ja ɗanka jiki ka nuna masa cewar fa akwai wani lokaci yana zuwa mace tana sakewa daga shekara 12, 13 zuwa 14 ya danganci dai kowace da irin halittar da da Allah ya mata to daga wannan yanayin halittar ne yanayin zuwan jinin yarinya yake zuwa to wasu ba su ba da yaran suke hira kai tsaye ba wani da yar uwar uwa ce yar uwar uwarta ita ce za ta zama abokiyar hirarta za ta ce mata akwai lokaci yana zuwa duk wani abu da kika gani a jikinki kada ki mamaki idan kin ga wannan abun to ki tabbata cewa ba wani illa bane a jikinki sai ki faɗa sai a nuna miki
yadda
zaki to kin gani kaman da muke magana a haka din ni ma kaina a lokacin da na fara gaskiya na faɗi she na tsorata ina zaune tashin da zan yi kawai haka sai naga bayan tufana ya faɗi she na ibi gudu ke na samu mamata na ce mata ya dufa ga wani abu ya fita a jikina
ga wauta
na ce mata ga wani abu ya fita a jikina ta ce zo zan nuna miki yadda ake yi kenan da na taho kenan mamata sai ta nuna miki shi mini ga yadda ake gyaran jikin sai ta sama mini tsumma ta yi kalmasan tsumma aka yi kuma igiya akwai igiya da ake na bante yawa to wannan ne shi a saka miki a gwafa miki kaman dai idan yadda mace ta haihu ake mata wannan abin saboda kada iska ya shige ta to daga wannan lokacin kenan ta ce mini to daga wannan lokacin fa yanzu aka to kin fara zama mace kenan guje-guje da tsalle-tsalle da baya da fasali ba taki bace saboda haka jinin yana zuwa kowace ya mace karki tsorata wani jinin yana yin kwana biyu yana yin kwana uku to daga wannan lokacin da jinin ya kare a jikinki kuma to sai a nuna miki cewa ga yadda ake yin wanka karewan wannan jinin to kin gani wannan abin mu ma kanmu ya same mu kuma mun tsallake wannan rijiyar din da baya cikin ikon Allah don an yi wannan jinin bai fi shekara biyu ma kenan sai aka aurar da mu
to ni abinda ya dan ja hankali na shine batun maganan zancen ainihin yanayin kunzugo da kuke yi da kuka yi a baya
na'am
wanda kika ce ana yin sakaman bande
wanda
zani ne ake yayyankawa wato kuke amfani da shi kuma wannan zani ne za a dauka a yi igiya da shi
haka ne
to a yanayin da kuke yin wannan shin kuna jin ku da kyau kamar yadda kowace mace idan ta sanya wannan kunzugo za ta ji ta wato akame ba tare da ta samu matsala ba domin muna gani kamar yanki baya tsotse wannan jinin sosai
haka ne a yayin da dai da mutanen da suke a gaskiya shine wannan kin sai idan aka yi abin yanayi guda biyu ne wanda za a dan mara miki akwai dan falle da ake yin sa wannan fallen idan aka yi shi shine ake dora shi akan dogon shine yanzu yake nan kamar fasalin abin da ake kira ganetir da mata suke amfani da shi mutanen da idan aka yi wannan doguwar to doguwar sai kuma a yi wata sai a ninka idan aka kalmata ta sai a dora ta akai to wannan din nan zai iya in dai kin san jinin yarinya budurwa jinin baya fita da yawa haka kin gane ba ko to idan aka yi a bayan aminci wannan damara na wannan igiya sai a fara daukan wannan fallen sai a nuna miki ga yadda zaki sashi a jikinki idan kika saka wannan a jikinki kuma sai a dauko shi wannan dogon sai a sa miki shi kaman bante shine zai sauko
wannan gaban domin idan aka daure shi zai sauko gaba wannan kuma ya sauko baya
wannan kuma yayi baya a lokacin da kake cikin wannan yanayin a gaskiya mutum ne yana cikin tsarkuwa domin kana cikin damuwa domin yanayi ne wanda baka san shi ba wani sabon rayuwa ne ka fada ko to sai kuma a hankali ne an yi wata daya biyu zuwa uku kuma sai ka fara dan zama gwani kuma ya danganci a wani lokaci ne Allah zai sauko maka ma da auren din kai to shi kuma wannan banten nan ana yi miki iri daban-daban ne zasu yi miki kaman guda iri uku haka sai a baki a nuna miki cewar idan kika ji jikinki ya jike akwai dan bokiti da ake sama miki wannan a ciki idan jinin ya bata bante to idan kika cire shi ga yadda ake zaki saka shi a cikin ruwan nan ne sai ki matse jinin idan aka matse jinin sai a dura shi a matsayi idan aka dura jinin a matsayi sannan kuma sai a ce to yanzu sai ki kasa bulo sai ki wanke shi da kyau ki masa wanki kyakkyawan ki sai ki daure shi sai ki shanya sai ki kawo wani kuma sai ki amfani da shi to a wannan yanayin da aka fara nuna ma yaro cewar ga yadda ya kamata ya yi, ana nuna maka cewa ita jinin al'adam ba a zubar da ita, ba a wanke jinin a kwaran yadda ita a ƙasa, don kwaran yawwa da ita manya, wasu manya suka ce zubar da jinin haila idan har kiyashi suna yawan hawa kai yana haddasa ma yaro saurin daukewar jinin haila. To saboda haka jinin haila ba jini bane wanda ake wasa da shi, jinin haila jini ne wanda ake killace shi a gaskiya, in aka yi masa kyakkyawan wanki ba sai yake durawa. A wannan yanayin kan gaskiya mun yi rayuwa akan wannan din, amma ana yi ma yarinya kunzugu wajen irin kashi uku za a yi miki, idan wannan mai jininta mai fita da yawa ne ga yadda za a yi miki kalmasa,
idan akwai inda kan jini na
yawa, to idan kuma jinin ki ke jini kadan ne yake fita miki, akwai yanayin da zai miki kamar da ce ga fasalin ganitin a yannan. To haka iyayenmu da ko kakanninmu ma za a ninka a ninka a nuna miki ba yanda idan kika zo gobe ba sai kuma an nuna miki ba a nuna mutum so biyu haka kalma safi wannan tsun mane idan kika gama al'adan ki ya kare yanzu idan kuma jikin ki ya dawo za a nuna miki ga yadda ake wannan wankan na daukewan wannan jinin. Wannan jinin ya nuna cewa kin girma ne. To akwai dan adaka da ake samu sai a adana wannan kayan kunzugun sai kuma wata to wannan yanayin ka gaskiya
da iyaye da suke yi kenan.
Haka yake.
Zamu dawo kan Habiba, barkanki da zuwa cikin wannan zaure mai tarin albarka, kuma kamar yadda kika zo kika tadda mu mun fara wato shiga cikin maudu'in din wanda wato tsafta ga ya mace da muka dauka akan wato batun maganan zancen al'ada, kuma mun san ke kanki sanda kika fara zama yarinya sa'annan kuma kika zo kika zama uwa a halin yanzu. Zamu so mu ji anaki lokacin yaya wato abin ya same ki, don mafi akasari zaki ga wasu ina samun su a kasuwa ne su hargitse, a makaranta ne ko kuma a boko ne da sauransu. To a wannan lokacin ke yaya kika samu kanki?
Ni dai a yanda zan ce gaskiya a lokacin abokan ne ya fara zuwa to kin san a lokacin
kina secondary a lokacin ko primary?
A primary ina da daki biyar ne a primary a boko. To lokacin kuma a boko ana nuna mana yanda lokacin ya mace lokacin hailan da zai zo ana gaggaya mana ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi. To ni na riga na sa a kai na deja da mamanmu ita ma tana zaunar da mu tana tambayar mu kowane lokaci domin ni na bai zo da sauri har shekara goma sha biyar. To tun shekara goma sha hudu sai ta tambaya na yaya na riga na sa da ya kai na ci
abun na zuwa.
To lokacin da ya fara zuwa ina nan a daki biyar ina sukun nema wata kawana ne ta ce min ga cikin ke
ya baci.
To na riga da yi na san dai haka ne na tambayi mai karantar da mu abin nan shi ta bani dama shi na koma gida. Ana yi ma wata uku mama na bata sani ba cewa wata ran ta yi mini saukan lema ban daki kamar dai dama fako na take. A lokacin ne ta gani ta ce a tuntuni mai sa baki gaya min ba. To ga yanda dai haka ya ce
wato kamar yadda dai muka saurara tsarin wato mutan da da tsarin mutan yanzu akwai wato bambanci saboda karantar da yara da ake a halin yanzu wato a makarantar boko wanda dai gashi kina primary a wannan lokacin din, amma kuma gashi kin riga kin karanci wannan abun kuma kika sani. To ce uwar ƴaƴa mata ne, mun san mafi yawancin ƴaƴanki ƴaƴa mata. To yaya ke kika tafiyar da naki yara a halin yanzu saboda kin ce ke kin riga kin san naki a primary kuma kin zauna da shi har tsawon wata uku kafin mamar ki ta sani? To yaya naki yara ke kuma kika tafiyar da su?
A cikin yara na dai ɗaya ne tukun na ta fara to ita ya suna mata a gida ne ta dawo ma hutu ta ji hutu a wajen kawunanta da ta dawo ne ciwon kai ya fara mata da ciwon kai da su zazzaɓi can zuwa yamma sai ta kira ni. To ita ma da yake tana nan kin san sukur yaran yanzu suna nisa sukudewa tana nan a UK abu sai ta kira ni ta gaya ni anan ni na nuni na matan da za yi dama ta iya su wankan jannaba su wankan haila duka domin mu a lokacin mu da wankan hailan nan
ba a nuna
mana sosai ba domin su yanzu a makaranta ana koya musu ana nuna
to amma kuma akwai abin da dai ya dan kama mini kai saboda ke kin ci a wannan lokacin ki a primary ki riga yakin san komai ita kuma gashi a secondary she ba ta yi hikima ba to wauta take tare da shi ko dai yaya da ita ba ta tafiyar da abin ta
domin kin san akwai su covid da ne yanzu ba iri daya bane
haka
su shashin anglophone ne suke to ban sani ba ko ana gaya musu a school kamar science to ba a yi musu bayani
kamar da sashin francophone suke
bayani don wani sai a school in teacher mu na mace ce a daki biyar nan ta nemi mana bayani sai kiga kowa yayi shiru mazajin na haka za su dinga
rubuta
to shi sa na ce kida saboda haka ne amma na nuna na mata shikenan yanzu ma ita take ba wani matsala akan su maganar wankan hailan nan da yadda sallah na gaya masa cewa to kin san yanzu ana so mu rubuta miki zunubi da rada duka goma ta kirkirin ga wasa da sallah lokaci biyar da kuma wankan hailan nan daga ya kare ki wankan ki dinga
sauraronmu yau kuma za mu garzaya wajen kwalamarmu na mako tare da Hajiya Habiba gare ki muke a halin yanzu
malama Maimuna barkanmu da warhaka kamar da muke girke-girkenmu a kullum yau za mu dafa muku miyan kubewa da agwa a ciki sannan kuma a ida tuwon shinkafa niƙaƙƙen tuwon shinkafa insha Allah to na kayan miya dai ana bukatan kubewa da kaguwa ana bukatan albasa barkono dan citta dan tafannuwa gishiri da dan magin dandano da dan guntun kanwa a gefe to ana bukatan kuma kaguwa da dan mangyada kadan dan mangyada dan daidai shi ma a gefe da kuma shinkafa na yin tuwon shinkafa ana bukatan shinkafa yanzu ta shashin haɗi an ɗauki kubewa da aka riga aka siro aka wanke shi da kyau aka yanyanka shi ƙanana wani ana dakawa a turmi wani kuma ana niƙa shi a mayonnaise yanzu aka yanka shi ɗan ƙanana aka saka mayonnaise za a niƙa shi a gutsuri ɗan guntun kanwa shi a jefa ciki a niƙa niƙuya kai yayi laushi daidaiwa dai ya niƙu daidai yanda za a iya wato ya niƙu ni dai na akwai wa'anda ba su a niƙa kubewansu amma ni ina ɗan niƙawa domin ya fafashe kada dai ya niƙu daiwa kuma akwai manyan gudaje kuma a ciki to a ajiye shi shi ma a gefe yanzu a ɗauki albasa da su ɗan tumatu kamar ko kwaya biyu uku domin kubewa bai son tumatu da yawa a ciki kamar kwaya biyu ko uku a yanyanka shi shi ma da albasa a yanka da barkono da ɗan tafannuwa da citta yanzu a yanka shi shi ma a niƙa shi yanzu an niƙa shi sai a ajiye shi a kwanon shi daban yanzu sai a ɗauki kaguwan da aka riga aka sayo aka ana cire abin nan shi murfin shi murfin kaguwa ya ake faɗa bon ana gyara dai kaguwa gyara shi da kyau a cire kayan cikin in yanda ake gyaran su kifi shi ma na shi gyaran na nan daban to ana gyara shi a cire su kayan ciki a wanke shi da kyau ana raba shi bibbiyu, a raba shi bibbiyu, a wanke shi da kyau, a saka tukunya, yayyanka dan albasa a ciki, a sa dan gishiri da dan guntun ruwa, a bari ya tafasa da kyau. In ya tafasa ya she canja kala, she zama jajawo. In ya tafasa ya kare a ciki, yanzu sha dauki konjuman da aka riga aka nika. Su kayan tumatu da albasan da aka nika, yanzu she a zuba a ciki, a zuba dan man inci, a juya in ya soyu. In ya soyu da kyau, yanzu she a zuba ruwa daidai yanda zai yi isa daidai na kubewar din. Yanzu she a zuba ruwa, in ruwa ya so matafasowa. An sa gishiri da magi duka a ciki, ruwa ya so matafasowa, yanzu she a dauki kubewar din a zuba a ciki. Ya tafaso zai nuna, ya nuna, a bar shi ya nuna da kubewa, ya tafaso she ku ga yana yauki da daɗi ɗanɗano mai kyau. In ya nunan kubewa ya nuna, yanzu she a sauke, yanzu a ɗauki shinkafa. In an wanke shinkafa da kyau, an shanya shi ya bushe, sai a niƙa shi shi ma. In an niƙa shi a ɗora tukunya a wuta a zuba ruwa. A zuba ruwa, in an zuba ruwa daidai yanda zai yi na tuwo, in ruwa ya tafasa, sai a yi targin shinkafa. A zuba shinkafa a cikin ruwan sanyi, a yi amutsuka-mutsuka, a yi targin, yanzu sai a zuba shi a cikin ruwan tafashashen ruwa na tukunya, kamar dai ana dama kunu ne. Yanzu in targin ya nuna da kyau, yanzu sai a ɗan rage ɗan targin kaɗan, yanzu sai a zuba shinkafan, niƙaƙƙen shinkafan da aka riga aka niƙo, sai a tuƙa, ana tuƙa, an tuƙa, an tuƙa, don wani shinkafa yana kumbowa, sai yana ɗan tauye-tauye, to ɗan ruwan targin da aka rage a gefe shi za a ɗauka a ƙara a cikin rushe, a tuƙa, a tuƙa, in ya tuƙu ya nuna da kyau, sai a nemi yanzu abin nan. Abin kwashe tuwo, yanzu sha ɗauka ɗan shafa mai a cikin abin kwashe tuwo, ana kwashewa, ana lelayawa, ana sakawa taimus, a lelaya sa taimus. Ga miya nan shi ma an zuba shi a nashi tasa, yanzu shi a yi sauri a ci. To, barkanmu da ɗaukar.
Kun ji yadda dai wannan shiri ya kasance, da fatan kun kayatu. Sai wani mako kuma, idan Allah mai kowa mai komai ya so, za mu zo muku da sabon batu da kuma makalamanmu na mako. A huta lafiya.
Masu sauraro albishirinku. Shin kuna neman labarai da ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To, ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1, wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun.
Masaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau, a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai an jima ku. Yau da kuma shirin su BOA a sa'in nan.